Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai.
To Hadiza, kasar Ukraine ta faɗi cewa ta dakile yunkurin Russia na kama yankunan da ke kusa da fagen daga a gabashi da kudancin kasar. Kwana ɗaya kafin zagayowar ranar cika shekara ɗaya da mamayar Moscow. Adadin bakin haure da ke zuwa kan iyaka Amurka da Mexico ya ragu kusan da kashi 40 cikin 100 a cewar hukumar shige da fice ta Amurka. Wani sabon rahoto da wasu manyan hukumomi hudu na Majalisar Dinkin Duniya da Bankin Duniya suka fitar ya yi kiyasin cewa a duk minti biyu mace ɗaya na mutuwa a lokacin da take dauke da juna biyu ko kuma a lokacin haihuwa.
Kana labaran kenan. A cikin shirin babbar editarmu Alheri Grace Abdu wadda ke Najeriya a halin yanzu ta tattauna da ambassador Mark Green shugaba kuma babban jami'in cibiyar nazarin kasa da kasa ta Woodrow Wilson ɗaya daga cikin masu sa ido kan zaben Amurka mai wakilai 40.
So this is important for Nigeria, important for young Nigerians, but I think the whole world. I think there's a belief that credible elections here and the success of democracy speaks well not just for Nigeria, but democracy's strength across the continent. And
kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Ukraine ta faɗi cewa ta dakile yunkurin Russia na kama yankunan da ke kusa da fagen daga a gabashi da kudancin kasar, lamarin da ya sa komai ya tsaya cak a yakin da kasashen biyu ke yi kwana ɗaya kafin zagayowar ranar cika shekara ɗaya da mamayar Moscow. Russia ce ke da iko da kusan kashi biyar na yankunan Ukraine, ƙasa da yawan hasashen da masana harkar soja da yawa suka yi a shekarar da ta wuce, yayin da tankunan yakin Moscow da yawa suka shiga yankin iyakar gabashin Ukraine ɗin. A faɗin baya-bayan nan, dakarun Moscow sun samu ci gaba a ƙoƙarin da suke yi na kewaye birnin Bakhmut, inda kakakin rundunar sojan Ukraine, Brigadier General Oleksiy Gromov, ya ce Moscow ta yi ƙoƙarin amfani da ƙarfin ikonta wajen nakasa sojojin Kyiv. Adadin bakin haure da ke zuwa kan iyaka Amurka da Mexico ya ragu kusan da kashi 40 cikin 100, wato daga adadin tarihi da aka gani na mutum kusan 252 a watan Disamba shekarar 2022 zuwa kusan 156 a watan Janairu, a cewar hukumar shige da fice da kariya iyaka ta Amurka da ake kira CBP a takaice. Hukumar ta CBP ta ce an samu raguwar ne saboda wani shiri da ya fara aiki a ranar 5 ga watan Janairu don bakin haure daga Cuba, Haiti, Nicaragua da Venezuela, kasashe hudu da suka fi yawan baki masu kaura da ke kokarin tsallakowa zuwa Amurka a watannin baya. An yi shirin ne don rage kaurar jama'a ba tare da izini ba. Shirin jin kan wanda ya ba mutane izinin su shiga Amurka ko su zauna a kasar na wani dan lokaci yana barin baki 30,000 a kowane wata shiga Amurka daga kasashen har tsawon shekara biyu. Shirin kuma ya sauƙaƙa korar bakin haure daga waɗannan kasashen idan suka tsallako iyaka ba tare da izini ba.
To madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana kammala shirye-shiryen babban zaɓe na ƙasa da za a fara gobe, da na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya. Zaben da tuni ɗaruruwan masu sa ido daga ƙasashe da ƙungiyoyin daban-daban na duniya suka isa ƙasar domin ganin yadda zai gudana. babbar editor mu Alheri Grace Abdu dake Nigeria a halin yanzu ta tattauna da ambassador Mark Green shugaba kuma babban jami'in cibiyar nazarin ƙasa da ƙasa ta Woodrow Wilson daya daga cikin masu sa ido kan zaben Amurka mai wakili 40 wanda ya fara da bayyana muhimmancin zaben Nigeria.
Well, first off, the number 40, I think, is significant. This is the largest observation mission that I've been part of, and I've been on many missions around the world.
Da farko dai mutane 40 adadi ne mai yawan gaske. Wannan ne aikin sa ido a zabe da ya kunshi mutane masu sa ido da yawa. Kuma na sha zuwa sa ido a zabukan kasashen duniya da dama, amma babu inda muka yi yawa haka. Ina jin ya nuna muhimmancin Najeriya da kuma muhimmancin demokradiyyar Najeriya. Aikin mu shine sa ido akan yadda ake gudanar da zabe. Mu kuma zama ido a ci gaban da Najeriya ta samu a fannin demokradiyya. Mu ba su hifai bane. Ba mu ce mun iya ba. A fili yake cewa Najeriya ta dauki lokaci ainun ta kuma zuba jari wajen ganin ci gaban demokradiyya. Abinda muka zo mu gani kenan. Dangane da binciken da cibiyoyin suka gudana na haɗin gwiwa kan harkokin demokradiyya a Najeriya, Jakadi Green ya bayyana cewa
two assessments were here and they took a look at access particularly for groups like internally displaced.
Sun gudanar da bincike musamman kan abin da ya shafi yan gudun hijira na cikin gida watanni da suka gabata. Aka kuma ba hukumar zabe shawarwari waɗanda hukumar ta riga ta aiwatar da waɗansu daga ciki. Haka kuma za mu yi yanzu, za mu zuba ido mu gani da farko. Kamar yadda na faɗa, Najeriya tana kan hanya ne kamar sauran ƙasashe na duniya. Saboda haka za mu sa ido, daga baya kuma mu ba da shawarwari ga hukumar zaɓe da kuma ƙasar. Da na tambaye shi ko yana ganin wannan sake fasalin takardun kuɗin da aka yi a daidai lokacin zaɓe zai shawo kan matsalar sayan kuri'u da binciken cibiyoyin ya ambata a rahoton da ya fitar, sai ya bayyana cewa.
Well, as observers, it's our job to observe and to witness and not really to.
A matsayin mu na masu sa ido, hakkin mu shine sa ido, ba za mu yi shaci faɗi ba. Lamari ne mai sarƙaƙiya. Ko wannan zai yi tasiri, abu ne da za mu jira mu gani. Najeriya wata ƙasa ce mai rikitarwa, ƙasar da take da harsuna daban-daban guda 500 da ƙabilu da kuma al'adu daban-daban. Sabili da haka, ƙasa ce mai sarƙaƙiya. Daya daga cikin abin da za mu yi shine mu haɗa hannu da hukumar zaɓe da kuma hukumomi wajen ƙarfafa demokaradiyyar ƙasar. Zahiri, abin da kika ambata wani lamiri ne mai sarƙaƙiya. Dangane da ko hukumomi sun aiwatar da shawarwari 23 da cibiyoyin suka bayar a rahotonsu da suka shafi zaɓe, sai Jakadi Green ya bayyana cewa.
Some have been.
An tsawatar da waɗansu shawarwarin da muka bayar dangane da waɗanda suka ƙaurace matsugunansu, waɗansu an aiwatar, waɗansu abu ne da za a bi daki-daki. Na sani hukumar zaɓe tana namijin ƙoƙari, duka mu burinmu ɗaya ne. Mun ji daɗin cewa an karɓi shawarwarin da muka bayar da hannu biyu, ana kuma nazarinsu. Za mu sa ido tare domin ganin ci gaban da za mu samu. Dangane kuma da shirin da hukumar zaɓe da jam'iyyar siyasa da ɗaiɗaikun jama'a suka yi na wannan zaɓe, sai Jakadi Green ya ce.
Well, I can say in the sessions, the briefings that we've had since I.
Zan iya cewa daga abin da na ji na gani tun lokacin da na shigo ƙasar nan kwanaki da suka shige, da kuma irin rawar da na ga ƙungiyoyin fararen kaya suke takawa, abin ya burge ni ainin. Ina jin akwai sauran aiki, sai dai kamar yadda na ce, Najeriya ƙasa ce mai sarƙaƙiya. Mun sani za a buƙaci lokacin yin aiki, sai dai na sani an yi aiki sosai. Abin da ya burge ni shi da irin kishin ƙasar 'yan Najeriya.
Nigerians are excited. Nigerians are very excited about this opportunity to make.
'Yan Najeriya suna matuƙar farin cikin samun damar da za a saurare su. Sun yarda da ƙasar su, sun yarda demokradiyya. Wannan ne zaɓe na farko a nahiyar Afirka bana, amma ba shi ne zaɓe na ƙarshe ba. Akwai waɗansu da za su biyo baya. Sai dai wannan zaɓe ne na demokradiyya mafi girma a Afirka, a ɗaya daga cikin jariran ƙasashe a duniya. Sabili da haka, idan aka haɗa waɗannan duka, ba abu ne da ya shafi Najeriya kaɗai ba, abu ne da ya shafi duniya baki ɗaya.
So this is important for Nigeria, important for young Nigerians, but I think the whole world. I think there's a belief that credible elections here and the success of democracy speaks well not just for Nigeria,
Saboda haka
wannan yana da muhimmanci ga Najeriya, yana da muhimmanci ga matasan Najeriya, yana da muhimmanci ga duniya baki daya. An yi imani da cewa gudanar da zaɓe mai sahihanci a nan da kuma nasarar demokuraɗiyya ba kiman Najeriya kaɗai yake dagawa ba, amma ƙarfin demokuraɗiyya a nahiya da kuma duniya baki daya. Banda wannan tawagar masu sa ido mai mutane 40 ta kungiyar haɗin gwiwar NDI da IRI da ta kunshi manyan jami'an diplomasiya da jami'an gwamnatocin ƙasashe 20. Kungiyar tarayyar Turai ta kuma tura kusan masu sa ido 100 banda masu sa ido na kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da kuma waɗansu ƙasashe da kungiyoyi masu zaman kansu suka tura waɗanda za su rarrabu a duka jihohin Najeriya 36 domin ganin yadda za a gudanar da zaɓe da ake gani zai zama mai cike da tarihi, kasancewa shine zaɓe na farko da aka samu 'yan takara tsayayyu daga waɗansu jam'iyyu da suka ɗauki hankali da samun gagarumin goyon baya banda jam'iyya mai mulki da kuma babbar jam'iyyar Adawa. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Babbar editarmu Alheri Grace Abdu ke na a hirarta da Ambassador Mark Green, ɗaya daga cikin masu sa ido kan zaben Amurka mai wakilai 40. Ga marin ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. To a yayin da ya rage ƙasa da sa'o'i 24 a gudanar da babban zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya a Najeriya, hukumomi da kungiyoyi har ma da masu ruwa da tsaki a ƙasar waɗanda ke sa ido akan al'amuran zaɓe sun tabbatar da shirinsu wajen ganin an gudanar da sahihin zaɓe a ƙasar baki ɗaya. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tuni dai hukumar zaɓe ta INEC, kungiyoyi da sauran masu ruwa da tsaki suka bayyana shirinsu na tabbatar da cewa an gudanar da tsabtataccen zaɓe cikin kwanciyar hankali tare da tura wakilansu lungu da sako na faɗin ƙasar don sa ido kan duk wani yanayi da ya shafi zaɓen na bana. To don tabbatar da an bi ƙa'idoji da tsara aiki na jami'an gwamnati, hukumar kula da tsarar ma'aikata a Najeriya ta bayyana cewa tuni ta tura jami'anta ko'ina a faɗin ƙasar don tabbatar da jami'an gwamnati sun bi doka da oda kundin tsarin mulkin ƙasar ya shimfiɗa musu, tare da ƙari kan cewa ba za ta yi ƙasa a goye ba wajen hukunta duk wanda aka kama da laifi. Farfesa Muhammad Isa shine shugaban hukumar.
Abu na farko da za mu yi a kowane mataki da ake tafiyar da al'amuran nan, tunda ba za mu iya kai ba, za mu iya amfani da abokan aikinmu kamar su DSS, police da waye, mu ji baya su da sun yake suna gurin kila meye, wani irin bayani suke da shi, su ma mu tattara mu hada mu gani da mu abin da muke da shi. Sai mun zo sai mu rairaye mu tace mu ga waye yayi abin da bai dace ba, sannan wace hujjoji muke da su ƙasa kwarara wanda yake ya saba wannan kashi daya na wannan sashe na 5 na constitution. So sai mu fitar da waɗannan yaso, sai mu kira shi mu bincike shi mu tabbatar da wannan in akwai laifi sai mu kai shi kotu kuma mu nemi kotu ta hukunta shi.
Shugaban kungiyar Yaga Afirka rike sa ido kan harkokin zabe a ƙasashen Afirka, Dr. Usaini Abdu, ya bayyana ma'aunin da ka daura zaben ya zuwa wannan lokaci.
Dake mu na mu irin inda muka sa ido akan harkan zabe ba wai kawai zo ake yawo, muna da mutane ne kusan 837 da muka watsa su a mazabu daban-daban na kasar, sannan akwai rahoton da suke bamu a kowanne minti 30 mukan samu rahoto a ransu. A wannan rahoton muka ne amfani da wasu na'ura inda za a fito a diddigi, sannan za mu iya nuna ma cewa ga wanda ya ci zabe, muna da wannan karfin, amma ba mu da kurumi na declaring din cewa ga wanda ya ci zabe. Saboda idan muka gama mukan auna min zame mu ce idan wanda wata ita hukumar zabe ta fita ce wannan ne ya ci zabe, za mu duba cikin zamin da muka zana, in ya fada ciki to mun san daidai akai, amma idan bai fada ba to an yi maguɗi.
La'akari da muhimmancin zaben na bana a Najeriya, masanin harkokin siyasa kana malami a jami'ar Abuja Abubakar Kyari ya yi ƙari kan abubuwan da suka hango da kuma hasashen da ake yi kan zaben.
To mun hango abubuwa da dama, amma dai a takaice masu muhimmanci shine cewa da alama hukumar zabe ta shirya tsaf domin aiwatar da wannan zabe saboda zuwa yanzu ta tura kayayyakin zabe lunguna da sakuna na kasan nan sannan kudin take tsammanin za ta samu daga rin babban bankin Najeriya ta samu ta dau ma'aikatanta sa'annan kuma masu sa ido akan zabe daga kasashen duniya daban-daban duka suna nan waɗansu su ma tuni har sun fara shiga jirage da motoci suna tafiya lunguna da sakuna kuma da alamu su ma jami'an siyasa sun shirya duka manyan 'yan takara sun rattaba hannu sun dau alwashin cewa za su tabbatar da cewa an aiwatar da wannan zabe lami lafiya.
Aisha Laraba Abdullahi ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ta yaga ta yi ƙari da cewa
mun saurari shugabannin tsaro musamman 'yan sanda da wanda suke rike da kasan yanzu sun ba mu garanti cewa insha Allah su dauki dukkan matakai na tsaro saboda sun riga su samu labarin cewa ga yadda abubuwa suke ita ma kuma hukumar gudanar da zabe wato INEC tana aiki tare da su kuma ta nuna musu bukatunta na cewa su yi kokari su ga cewa wannan wayannan zabubbuka da za a yi an yi su cikin kwanciyar hankali da lallama muna fatan kokarin da aka yi da ake kan yi kuma za su yi tasiri amma wannan dama ce a gare mu baki ɗaya mu ƙara kira ga dukkan 'yan ƙasa sani cewa yana da muhimmanci a yi wannan zabe kuma a yi shi lafiya.
Zaben na shekarar 2023 na cike da tarihi kasancewar irin jagajigan 'yan takara da suka tsaya neman kujerar shugabancin kasar cewar hukumar zabe ta kasa INEC a karon farko a tarihin zabugan Najeriya sama da mutane 80 ne suka yi rajistar kada ƙuri'a inda aka yi hasashen samun ƙuri'u a kalla kashi 40 zuwa 42 cikin 100 na masu kada ƙuri'a. Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
Labaran duniya ke na ka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
tsaro ga masu kada ƙuri'a
isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben
Alhassan Bala a Abuja
Baraka Bashir daga Kano
Babangida Jibrin a Lagos
Madina Dauda da kenan Abuja
Isa Lol Ikara a Kaduna
da Hussein Muhammad a Maiduguri
da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya
zamu shiga lungu da sako dan ganin yadda zabukan za su kasance
zamu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku
ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Yanzu kuma sai shirin
manuniya.
Shede duk da zare sunan Hajiya Naja'at Muhammad a cikin waɗanda za su yi aiki ƙarƙashin hukumar 'yan sandan tare Najeriya har yanzu akwai sauran daru.
Tunda an rantsar da ni kamar yadda aka rantsar da kowane commissioner ba wanda ya isa hana ni aiki na. Me isa Buhari bai sauka daga kan mulkinsa ba tunda yana goyen bayan APC.
Shi kuwa Shehu Malami Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani Guruntun gaya wa malaman addini yake cewa su yi hattara da 'yan siyasa fadon za su iya barin su da zaman.
Idan kai yanzu kana goyon bayan wani dan takara a matsayinka na malami idan wani dan siyasa ya ci mutuncinka su fa wadda kake goyon bayan su ba za su fito su taimake ka a fadan ba to don me kai in an taba shi kai ne zaka fito kai kuma ka kare shi shi bai da yaya ne
game da maganar mutsike matsalar tsaro kuwa al'umar yankin birnin Gwari ne ke cewa yanzu fa sun fara tattaunawa da 'yan bindiga wajen ganin an yi zabubbuka lami kalo don dama ko a baya ma hakan ta faru
ta hanyar amfani da tuntuban musamman man ya ɗan ta'adda to haka muke tsari ku za a je a gudanar da zabe duk wanda yake nan a bashi dama
wannan fa so mun taumuka taso cikin tarin muryar da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Ma mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke tattaro muku sabbin labaru shiri na 106 cikin jerin shirin manuniyan da ke kokarin baje bayanan da za ku karu karuwar kuma amma da tarihin irin abubuwan da suka faru a duniyar siyasa a shekaru aru aru ta sa masanin tarihin siyasa a Nigeria Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu na gidan tarihi wato Arewa House a Kaduna ya tabbatarwa da duniya cewa rimba da rintan siyasa ko rigingimu fa an riga an san su a siyasa tun ma can a baya cikin wasu shekaru
kaga gwamnatin farko da na farko da take gudanar da zabi aka samu rikici ba ƙara samu rikici ba sai da gwamnatin NPN ta ƙara gudanar da zabi a 1983 ana gudanar zabe sai aka ce a dama zaben da aka yi NPN ta karfi amfani da karfin gwamnati ta ba gudi ta cinye zabe ne ko ta ci zabe wannan ya jawo ayi rikici har mutane da wasu rusa a lokacin bayan zaben bayan wata uku soyayya suka kifa da gwamnatin to ba ƙara kuma maganin zabe ba sai lokacin da gwamnatin shugaban kasa Janar Babangida ya zo hakan ga mulki ya zo ya fito da kaidoji da ya kafa wata abin kira political bureau can za a yi zabe har dai ya zo aka yi zabe na 1983 a cikin sistem wannan ake ran junta kafin a fitar da sakamakon zabe Janar Babangida shi ya soke wannan zabe wanda wannan jirgin zabe ya kawo rikici a cikin fadin kasar haka aka fa gwamnatin kwariya domin an kai matsayin cewa gwamnatocin kudu maso yamma sun daina zuwa taron zartarwa ta kasa kasan ta dauki zafi an samu kungiyoyin adawa sun fito suna Allah wali cewa dole sai an rantsar da Abiola a matsayin shugaban kasa ko da yake ba ayyana cewa ga wanda ke wannan zabe ba ana cikin wannan dabarun siyasa ne shi kuma Abacha ya kawo da gwamnatin kwariya da aka kafa ya hauka ga mulki
ita kuwa Hajiya Najat Muhammad da aka ce hukumar rundunar ƴan sandan da take wa aiki ta zare sunanta a matsayin wanda za ta yi aiki a ranar zabe ga yawo duniya take cewa babu wani mahaluki da sai danne mata haƙi tana gani kuru-kuru
idan aka zo lokacin zabubbuka kowanne daman za a aika shi yasa so ko a aika ne ko kar a aika ne aikin da kundin tsarin mulki ya yadda ne dole zan yi shi zan ci gaba da yin sa ba wani abu da ya canza tunda an rantsar da ni kamar yadda aka rantsar da kowanne commissioner ina kan aiki na ba wanda isai hana ni aiki na abinda kadai zai hana ni aikin shine a ce an kore ni daga hukumar police service commission amma dan a ce kar inje sashe na dama abinda na rantsa a Qur'ani zan kenan dama kuma aikin da aka yi kenan kuma dama su nake wakilta yanzu misali Buhari shugaban kasar APC ne a shugaban kasar Najeriya ne me isa Buhari bai sauka daga kan mulkin sa ba tunda yana goyen bayan APC sauran ƴan Najeriya sai ba su yadda ka sauka daga zama shugaban kasa haka ne me isa Festus Kiamu yana minista kai ministan APC ne ko kuma minista ne da kake wakiltar Najeriya gabaki daya na Labour gabaki daya ka gani to saboda haka tunda Buhari a matsayin sa na shugaban kasa bai sauka daga shugaban kasa ba ya tafi yana Tinubu campaign ai shi Buhari yana wakiltar Najeriya ne amma abin da ya kamata mu tambaya shine me isa ma suka damu
game da maganar matsalan bar marmatse ƴan siyasa da wasu malaman addini kai kuwa ɗaya daga cikin malaman addini a tare Najeriya Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani Guruntu ne yace ya kamata malamai su yi hattara da ƴan siyasa saboda kare mutuncin da Allah ya ba su ta hanyar dora su a manyan kujeru
karka yadda kai siyasa ta taba mutuncin mutane karka yadda akan wani ɗan siyasa ka je ka salwantar da dukiyar wani karka yadda wani yayi amfani da kai aje a taba jinin wani karka yadda ina jin hankali da nasiha mai ƴan uwana ɗaliban ilimi ku yi taka tsantsan da al'amarin waɗansu daga cikin waɗannan ƴan siyasa ya halatta ɗan siyasa ya ma kyauta ka karɓa amma fa da yawa na kyaututtukan wallahi cin hanci za a baka ne manufar kyautar shine a rufe maka baki ko ka goyi bayan barna ko kai shiru akan barna yau abinda muke gani waɗansu ɗaliban ilimi suke shiga na harkar siyasa abin takeici ne in ka gamsu da dan takaranka kai shi amma don me zaka yi rigima da wani malami akan shi kuma ka kalli yadda policing su yake idan kai yanzu kana goyon bayan wani dan takara a matsayinka na malami kun fahimta
idan wani dan siyasa ya ci mutuncinka su fa wadda kake goyon bayan su ba za su fito su taimake ka a fadan ba to don me kai in an taba shi kai ne zaka zaka fito kai kuma ka kare shi shi bai da yaya ne
a daidai lokacin da ake shirin shiga fagen papa ta zabe a fadin Nigeria a wannan rana ta Asabar fa wasu ƴan Nigeria na ganin har yanzu akwai matsalar tsaron da ka iya maida hannun agogo baya ta hanyar yin amfani da wasu tsagindu sai dai kuma shugaban kungiyar al'umar yankin birnin Gwari Malam Ishaq Usman Kasai ya sanar da duniya cewa yanzu haka su sun fara tattauna da ƴan bindigan da ake ganin zasu iya ya mutsa hazo albashi a taimaka musu wajen ganin sun yi maganin duk wasu kangararru
a halin da ake cikin mu a karamar hukumar birnin Gwari akwai tsari musamman mutane ana iyakan bakin kokari a ga yanda za a yi injejin na su ƴan ta'adda domin a samu daman gudanar da wannan zabe musamman kai kayayyakin zabe wuraren da suka dace domin haka duk da wannan matsalan tsaro na wannan yanki ya kasance bai hana a wancan lokacin da aka zo kidaya da ake shirin yi a wannan shekarun an zo an shiga lungu da sako a watannin da suka gabata ta hanyar tuntuba a kwantar da su wa'innan ƴan ta'adda wanda a wasu wuraren ma za ka ga wasu su ne suke goya mutanen da suke wannan aiki a wanda ta hanyar amfani da tuntuban musamman manya ƴan ta'adda to haka muke tsari musamman a karamkumin Gwari insha Allah za a je a gudanar da zabe a wurare duk wanda yake nan a bashi dama ya zo ya kada Qur'an shi ba tare da musgunawa ba
shi kuwa shugaban hukumar wayar da kan al'umma a Najeriya wato Noah Malam Garba Abari baje bayanin bayyana wa ƴan Najeriya muhimmancin kidaya a Najeriya da yace ɗaya daga ciki shine da za a gano yadda ƴan Najeriya sukan karu
ba kun kidaya da ƙasa za ta yi wannan abu ne wanda yake da muhimmanci kamar da kowa ya sani saboda amfani kidaya baicin zai nuna mana ko yau mu nawa ne yau mu a yanzu a kasan nan zai kuma fayyace mana nawa ne mata nawa ne maza nawa ne matasa nawa ne tsofaffi a ina suke nawa ne a jiha kaza nawa ne a garamar hukuma kaza sanin wannan zai sa gwamnati ta yi tsare-tsarenta yadda za a biya bukatun al'umma albashi ba da ruwan sha ne albashi ginin asibiti ne albashi ginin makaranta ne albashi hanya ce da dai duk abubuwan da ya kamata a yi na ci gaban kasa da ci gaban al'umma zai kuma taimaki jami'an tsaro musamman a zamanin irin na yanzu domin an zo zamani da yadda ake yin aikin tsaro na da daban ne da yanda zamanin nan yanzu ya kawo so muna so mu faɗakar da mutane kuma muna yi yanzu mun yi haɗaka da ita hukumar kidaya don su ƙara fayyacar mana da manufofin wannan mu kuma mu kai waɗannan sakonni zuwa 'yan ƙasa
iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kina a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fikon da suke ganin sun miƙe akan manyan kujeru cewa daga juma'an nan fa saura kwanaki 94 ne su yi sallamar cikin kudin da suke ganin sun dafe domin babu wata damar yin wuru-wuru kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mamudu Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da su ne mukan hada dan ganin shirin na manuniya ya gyaru ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
kuma da Allah a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a
muka shirin kudu ba ta can mugujiriya domin ya tana ba ta ayyuka kuma tana daga cikin kabaira sabida alamadocin sarki baya son kaidan riya a cikin ayyukan da take yi na ibada ne ko na mu'amala tsakaninka da al'umma sabida alamadocin sarki yana son bawa zai zanto mai tsayayye zuciya ya tsaya tsakaninsa da Allah ibada domin sa sai Allah zai saka masa sai misali ga waɗanda suke ba da sadaka alamar mai sai ya cewa ya kuma ka imani kada ku ba sadakar ku da kuri da cutarwa kamar yadda waɗanda suke ce da dukiyar su da mutane su gani to irin waɗannan mutanen ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar shi alƙiyama ba waɗannan ayyuka ana son su zanto in za ka yi ka ba dama wato dama ta ba da hakuku ba ta sani ba ana son in za ka ba da cikin sirri
Allah to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za mu sake shigowa dauke da wani sabon shirin. Ka ba mu sallama da ku bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga al'ummar Zangon kuma sai na rasuwar sarkin Zango Sultan Umar Faruk Said da ya rasu cikin dare kuma za a yi jana'izar sa a babban masallacin Jumar Kumasi bayan sallar Juma'a. Allah ya ji kansa da rahama. Amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza daidaita mana sauti kuma ya bada umarni. Kuma injinin namu na yanzu ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.